الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ان هو ان من غيسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله منا godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC dake cikin garin Azare a jihar Bauchi tarayyar Najeriya a wannan yammaci na Lahadi 7 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 wanda yake daidai da 17 ga watan Maris shekara ta 2024 kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma yau ma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya ba mu damar gabatar da tafsiri din muna cikin sura ta 2 suratul baqara mun tsaya ajiya kan aya ta 15 daga wannan sura din fadin Allah madaukakin sarki Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna ayar da ta gabaci wannan da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar su munafukai daga cikin irin dabi'un su munana idan suka hadu da muminai sai su ce musu mun yi imani idan kuma suka koma suka kebe su da shedanun su sai su ce ai lallai mu muna tare da ku ai kawai mu izgili muke yi wa muminai to sai Allah ya mayar musu da martani cewa Allahu yastahzi'u bihim lalle Allah madaukakin sarki shi ma zai mayar musu da martani irin wannan aiki nasu na izgili wa muminai Allah ma zai musu sa'annan kuma wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu Allah zai kara musu bisa bata da kafirci da suke ciki suna masu dimuwa waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta ɗan uwa musulmi akwai abubuwa guda uku da zamu takaita bayani kansu kafin mu je ga ayar da take biye musu abu na farko idan mun duba fadin Allah madaukakin sarki labari da yake bayarwa kan waɗannan mutane munafukai cewa idan suka hadu da muminai sai su ce amanna mu kula da lafazinsu in sun hadu da muminai qalu amanna sai su ce mun yi ibani to in sun kebe da shedanun su fa cewa suke inna ma'akum suna karfafa maganar su da inna amma in sun hadu da muminai ba sa karfafa maganar su ba sa cewa inna amanna an kula da bambanci in sun hadu da muminai normal magana suke cewar kawai mu mun yi imani amma shedanun su fa sai su ce inna su karfafa maganar su da inna kamar ka ce wallahi na rantse da Allah in sun hadu da muminai normal magana muna tare mu ma mun yi imani in sun koma sun kebe da shedanun su wallahi tallahi muna tare da ku me za mu fahimta karkashin wannan malamai suka ce abubuwa guda biyu za mu dauka karkashin wannan abu na farko zai nuna maka yanda suka yi zurfi a munafurci duk wani abun da zai ba su matsala a munafurcinsa sun san shi za su yi kokarin kauce masa yanzu idan suka je suka karfafi maganar su gurin muminai wannan zai shigar da shakku wa mu'minai cewar ko dai ba su yi imanin ba ne. To tunda ƙwararru ne a munafurci, idan suka je gun mu'minai ba za su ƙarfafi maganarsu ba, saboda ƙarfafa zai ja hankalin mu'minai, zai ankarar da mu'minai, zai sa mu'minai shakku cewar tayu waɗannan ba imanin gaske ba ne. To imanin gaske ne, ina amfanin ƙarfafa maganarsu, ina amfanin rantsuwa? To shi ne, in sun je ga mu'minai ba sa cewa inna amanna, sai su ce amanna. Sannan idan sun keɓe da shaiɗaninsu nan, kuma shaiɗanin za su iya kokwanton cewar fa su ɗin fa suna tare da mu'minai, sun yi imani na gaskiya, to a nan sai su ƙarfafi maganarsu da inna. Inna ma'akum, inna ma nahanu mustahzi'una. Kaga a nan da za su ce inna ma'akum, sun ƙarfafi maganarsu. Inna ma kuma harafi ne da ake taƙaita bayani kan bayanin da ya biyo bayansa, adatul hasr. In ji malaman larabci, wato harafi ne da ake taƙaita magana da shi. Kenan inna ma nahanu mustahzi'una, ai ba komai ya sa muke tarayya da mu'minai ba sai don mu musu izini. Kenan shi ne kawai dalilin, karku daɗa karku rage, shi yasa suka zo da harafin inna. Da za su ce inna ma'akum wa nastahzi'uhum, mu muna tare da ku, lallai mu muna tare da ku, su kuma izgiliz muke musu. Ba su taƙaita da bayanin izgilin ba sai da suka zo da harafin inna, da ke nuna cewa ba komai ya sa muke tarayya da mu'minai ba, ku gan mu tare da su, ku ga muna sallah, kar ku ɗauka cewa mu ɗin mu'minai ne. A'a, ba komai yake kai mu gurinsu, mu yi mu'amala da su, mu yi zamantakewa da su, mu shiga da su, mu fita da su, ba sai don izgili da muke musu. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu, faɗin Allah maɗaukacin sarki, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna. Allah zai musu izgili. Ibn Taymiyya a cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa yace shi izgili, yanzu kai izgili ma wani, ka fara izgili ma wani ba tare da ya maka ba, kai ka soma masa, wannan zalunci ne, addini baya son sa. Amma wani ya maka izgili ka mai da martani, yace wannan adalci, inji Ibn Taymiyya. To anan da suka yi izgili wa mu'minai, Allah mayar musu da izgilin da yayi adalci ne, su kuma izgilin da suka yi zalunci. To shi yasa bayanin da muka yi ajiya, siffa irin wannan ba a siffanta Allah maɗaukacin sarki da ita, saboda siffa ce wacce take ta ƙasƙanci, Allah kuma ba a siffanta shi da siffa ta ƙasƙanci. To amma kuma idan sun yi Allah mayar musu da martani nan, siffar ta zama ta kamala. Shi yasa kai ka fara yi a karon farko, wannan zalunci ne, ƙasƙanci ne. Amma idan aka maka ka mai da martani, wannan kuma adalci. Sai abu na ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin ayoyin, bayani cewar Allah maɗaukacin sarki na mayar musu da martani. Wannan zai nuna mana cewar duk wanda zai cutar da mumini, Allah ba zai bashi ba. Duk wanda zai yi fito na fito da mumini, Allah ba zai bashi ba. Tunda a nan gurin mutanen nan, munafukan nan, suna izgili wa muminai, amma sai Allah bai basu ba, Allah sai rama wa muminai. To haka abun yake har duniya ta ƙare har zuwa tashin kiyama, duk wanda zai cutar da muminai, to Allah ba zai bashi ba, sai Allah ya bi kadun mumin. Kenan wannan zai nuna mana illa da hatsarin cutar da mumin. Duk wanda mumini ne ka cutar da shi, to fa Allah na nan a madakata, ko ba jima ko ba daɗe, sai Allah maɗaukakin sarki ya rama masa, ya rama wa mumini cutar da shi da kai, saboda shi muminin masoyin Allah ne, masoyin Allah kuma ba a taɓa shi a zauna lafiya. Allah maɗaukakin sarki ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, duk wanda yayi gaba da waliyina na masa shelai fito mu yaki, wai zai iya yaki da Ubangiji? Saboda haka kenan duk wanda zai zamanto yana cutar da mumini baya kyakkyawan ƙarshe. Saboda me? Saboda ya sha ɗan mara yaki da Ubangiji. Duk wanda zai yaki da Ubangiji, wallahi yana ƙasa, ba zai taɓa yin nasara. To shi yasa duk inda mumini yake, kar ka cutar da shi da fatan baka, karka cutar da shi da aiki, saboda me cutar da shi zai jefa ka cikin fushin Allah subhanahu wataala. Idan kuma ka shiga cikin fushin Allah subhanahu wataala, to al'amarinka zai ɗaiɗaice, al'amarinka ba zai yi kyau ba a duniya. Haka kuma idan ka koma ka haɗu da Ubangiji a lahira, ba za ka fuskanci mafuskanta mai kyau ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allaha yudafi'u
a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur.
Allah maɗaukakin sarki yudafi'u 'anil ladhina amanu, yana ba da kariya ma muminai. Kenan wannan yake nuna duk wanda zai taba mumini ya ɗebo ruwan dafa kansa. Shi yasa Allah anan yace Allahu yastahzi'u bihim, Allah madaukakin sarki shi ma zai musu izgili, ma'ana zai mai da martani bisa abin da aka yi wa bayinsa waɗanda suke na ƙwarai. Shi yasa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummuna Aisha, Allah yarda da ita, lokacin da aka taba ta aka jefe ta da zina, Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi guda 11 ya wanke ta, sannan wanda suka mata kazafin aka musu bulala, bulala na kazafi, bulala bulala dari dari aka musu, mutane guda 3 bulala ta kazafi. Ba amma shi wancan shugaban munafukan shi sai ba a masa bulala ba, saboda shi haddi baya amfanar da kafir, to shi tunda kafiri ne haddin ba zai amfane shi ba, shi yasa shi sai ba a masa haddi na kazafin ba. Amma su kuma saura cikin sahabbai, annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bulala na haddi na kazafi. To sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ulaikal ladina ishtarau,
ulaikal ladina ishtarau dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin.
Allah madaukakin sarki ya ce ulaikal ladina ishtarau dalalata bil huda, su waɗancan mutane, waɗannan mutane kenan munafukai, alladhina ishtarau ad-dalalata, waɗanda suka sayi bata bil huda, suka sayi bata bil huda da shiriya. Yanzu idan zaka sayi abu, zaka bada kuɗi ne sai a baka abun, ko kuma kana da abu kaza, kana son abu kaza, sai ka bada abu kaza din da kake da shi sai a baka abu kaza. Kana da wake, ni ina da shinkafa, kai kuma ba waken kake son ci ba, sai ka ce mun muyi canji mana, in baka wake ka bani shinkafa, sai na ce to ba matsala kawo, sai ka bani wake mudu daya, sai in baka shinkafa mudu daya. To wannan ana kiransa albai'u washara'u, attabadil. Dama saye da siyarwa malamai suna kiransa attabadil, ka bada wani abu a baka wani abu. Galibi kuma idan mutum ya tashi sayan abu, yakan bada kuɗi sai a bashi wannan abu. To yanzu waɗannan munafukan da Allah yake maganansa a nan, cewa ula'ikal ladina ishtarau dalalata bil huda, su waɗancan mutanen su ne waɗanda suka sayi bata. Wane kuɗi suka yi amfani da shi wajen sayan batar? Shiriya. Yanzu kuɗin da suka bayar a basu bata shi ne shiriya, sai aka ɗauki bata sai aka basu. Ishtarau dalalata, sun sayi bata bil huda da shiriya. To a nan gurin ɗan uwa akwai tambaya, ai wanda ya mallaki abin saye shi yake zuwa ya saya da wannan abin da ya mallaka, ko yanzu wanda bai mallaki kuɗi ba zai je kasuwa ya yi sayayya? Ba zai je kasuwa ya yi sayayya ba. To su waɗannan munafukan sun mallaki shiriyan ne? An gane bayanin? Yanzu wanda ya mallaki shiriya, ai shi zai ba da shiriyan a bashi fata. Wanda ya mallaki kuɗi, shi zai ba da kuɗin a bashi haja da yake bukata. A'a, yana bukatan masara, a'a yana bukatan mangyaɗa, yana bukatan kayan miya, yana da kuɗi sai bayar sai a bashi bashi da kuɗi ba hali ya bayar balle a bashi to su waɗannan munafukan suna da shiriyar da za su bayar a ba su bata ne an gane bayanin ba su da shi ko akwai malamai suna da maganganu guda uku a wannan gabar fadin Allah madaukakin sarki ishtarau dalalata bil huda dama Allah madaukakin sarki ya bawa bawa iko da zaben abin da yake ga shi zai fishe shi to yanzu ya rage nasa in ya ga dama ya zabi shiriya in ya ga dama ya zabi bata Allah madaukakin sarki dai ya bashi iko ya bashi ganin dama zai iya zaba to sai suka ce shi anan gurin ikhtara ad-dalalata anil huda tunda yanzu Allah ya bashi iko ga shari'a kuma Allah nuna masa ga bata Allah nuna masa shi da yazo sai ya zabi batan akan shari'a shine ma'anan ishtarau ad-dalalata bil huda ba wai ya bada shari'a bane an bashi bata a'a ga bata nan an masa bayani ga shari'a ita ma an masa bayanin ta sai aka bashi iko aka bashi zabi aka bashi ganin dama to su munafukai da suka zo maimakon su zabi shari'ar a'a sai suka zabi bata shine ikhtaru wa ahabbu ad-dalalata ala al-huda wannan fassarar da wasu daga cikin malaman tafsiri suka yi wasu kuma suka ce akhadhu ad-dalalata wa taraku al-huda sun dauki shiri'a babata sai suka bar shiriya wasu kuma suka ce a tabbas shiriya ce wacce Allah ya riga tuntuni ya ba su basa santa sun fi san batan sai suka ba da shiriyar suka karbi batan to tayaya Allah ya ba su shiriya annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani abun haihuwa da ake haihuwarsa a duniya ana haihuwarsa kan addinin musulunci kenan munafukan nan tun asali an haife su akan addinin musulunci ya kamata a ce suna kan shiriya saboda annabi ya ce kullu mauludin duk wanda za a haife shi a duniya za a haife shi ne kan fitra ta addinin musulunci fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi ya rage wa iyayensa in sun ga dama su bar shi akan shiriyar da Allah madaukakin sarki ya halicce shi akan ta ita ce addinin musulunci ko kuma su bautar da shi su kautar da shi su kai shi zuwa ga yahudanci ko nasaranci ko majusanci to shine malamai suka ce waɗannan munafukan an haife su a cikin shiriya su kuma shiriyar basa santa sai suka musanya ta da bata sai suka rungumi bata ya zamanto da ita suke rayuwa ishtarau dalalata bil huda Allah a karshe ce fama rabihat tijaratuhu to irin waɗannan mutane kasuwancin su bai yi riba ba kasuwancin su bai riba ba dama ana kasuwanci ne dan ayi riba to su kasuwancin su babu riba a ciki kenan mumini da yake ibada wa ubangiji yanzu kasuwanci yake tsakanin sa da ubangiji haka ayoyi suka nuna mana daban-daban a cikin alqur'ani ya alladhina amanu hal ajullukum
Ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب
نعم ودنن آيوي دعال رمى كرن تامنا Allah madaukakin sarki yana bayyana wa mu'minai cewar hal adullukum ala tijaratin, shin bazan nuna muku wani kasuwanci ba, wanda tunjikum min azabin alim, wanda in kun yi wannan kasuwancin zai tseratar da ku daga azaba wacce take mai radadi. Wani irin kasuwanci ne wannan? Tu'minuna billahi wa rasulihi, ku yi imani da Allah madaukakin sarki da manzansa. Wannan kasuwanci ne mai girman gaske da Allah madaukakin sarki yake bukata bayinsa su yi tare da shi. Yace tu'minuna billahi wa rasulihi, ku yi imani da Allah madaukakin sarki da manzansa. Wa tujahiduna fi sabilillah, kuma ku yi jihadi dan daukaka kalmar Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, da dukiyoyinku da kuma kawunanku. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, wannan din shi yafi muku alkhairi in kun kasance masu sani. To menene abin da Allah zai ba wa bawa idan bawa yayi wannan kasuwancin da Ubangiji? Wace riba zai fita da ita? Allah ya ce yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Wannan ribar da zaka ci a ranar gobe kiyama kenan in kai wannan kasuwancin da Ubangiji. Ribar da zaka ci na farko, ya ghafir lakum dhunubakum, Allah madaukakin sarki zai gafarta muku zunubanku. Na biyu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, zai shigar da ku aljanna, aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinsu. Wa masakina tayyiba, da kuma guraren zama waɗanda suke kyawawa, daɗaɗa fi jannati adn, a cikin aljanna wacce take jannati adn. Allah madaukakin sarki ya ce dhalikal fawzul azim, wannan din shine rabo mai girma. A ƙarshe Allah ya ce wa ukhra tuhibbuna, akwai kuma wata daban, wata ribar daban ba wannan ba, wannan ribar ta ranar lahira ce. Akwai kuma wata ribar daban wacce kuke santa, ita ce ribar duniya. Duk wanda ya zama mumini a nan duniya zai ci gagarumar riba. Wace riba zai ci? Na farko zai zauna lafiya, na biyu zai samu ɗaukaka, saboda ɗaukaka ai ta Allah ce, kuma yana ba wa muminai. Ɗaukakar ta Allah ce, yana ba wa muminai, yana ba wa manzon Allah. To wanda ya zama mumini, ribar da zai ci a nan duniya, na farko zai zauna lafiya, na biyu zai samu ɗaukaka gurin Allah madaukakin sarki, sa'an nan kuma na uku abokin gaba ba zai taɓa yin galaba a kansa. Abokin gaba ba zai taɓa galaba a kansa ba. Ibnu Abbas ya ce duk wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko, in har Allah ya shar'anta masa jihadi tsakaninsa da abokin gabansa, to Allah ba zai taɓa bada abokin gabansa dama yayi nasara a kansa. In har Allah ya shar'anta masa jihadi da abokin gabansa, ba zai taɓa ba wa abokin gabansa dama yayi nasara a kansa. To duk inda abokin gabanka yake, matuƙar ka zama mumini mai taƙawa, mai riƙo da addininka, to kafurai ba yadda suka iya da kai, makiya musulunci ba yadda suka iya da kai. Allah yana tare da kaninsu da Ubangiji, kuma suka yi riba a wannan kasuwancin nasu. Allah ya nuna cewar babu asara cikin kasuwancin nasu. Duk kasuwanci da bawa zai yi a nan duniya zai iya riba, kuma zai iya faduwa, banda kasuwancin da zai tsakaninsa da Ubangiji, wannan kwata-kwata babu faduwa cikinta. Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum,
innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atawuz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur.
Allah madaukakin sarki ce innal ladina yatluna kitaballahi, lallai waɗannan waɗanda suke tilawar littafin Allah, wa aqamus salata kuma suke tsaida sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi, sirran wa alaniya a fili da ɓoye, yarjuna tijaratan lan tabur, wannan suna fatan wani kasuwanci wanda babu asara, wanda babu faduwa cikinsa. kenan kasuwancin da bawa zai yi na da'a wa Allah madaukakin sarki baya taba faduwa. Luqmanul Hakim, ɗaya daga cikin bayin Allah na ƙwarai, Allah ya masa rahama, yana wasiya wa ɗansa yace, ya bunayya, ya kai ɗan ɗana, ittakhid ta'atallahi, kai riko da da'a wa Allah madaukakin sarki, tijaratan ta'tikal arba'u min ghairi buda'a, wannan wani kasuwanci ne da riba zai zo maka mai tarin yawa ba tare da kana da haja ba. Ka san ɗan kasuwa dole sai da me? Sai da hajar da zai yi kasuwanci. To kasuwancin da za ka yi tsakaninka da Ubangiji, ko da baka da haja, za ka yi kasuwancin kuma ka ci gagarumin riba. Menene kasuwanci tsakanin bawa da Ubangiji? Shine bawa ya kiyaye dokokin Ubangiji, yayi da'a wa Ubangiji, in ya haka yayi riba a kasuwancin nasa. To wannan za ka samu misalai masu tarin yawa dangane da ayyukan sahabbai, yanda suka yi ta kasuwanci tsakaninsu da Ubangiji kuma suna cin gagarumin riba. Akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa Suhaibur Rumi. Suhaibur Rumi wannan yana cikin as-sabiqun al-awwalun, wanda suka karbi musulunci da wuri a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon fara da'awa annabi. Tun annabi yana da'awa a boye, mun san annabi sanda ya fara da'awa a boye yake yin da'awarsa. To Suhaibur Rumi a daidai wannan lokaci ya karbi musulunci gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, kuma musuluncinsa ya yi kyau. Ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Makka. Annabi yana ta da'awa har ya wuce matakin da'awa a koyi, ya zo matakin da'awa a bayyane. To lokacin da da'awa aka fara bayyana ta ne, a nan ne aka yi ta cutar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, aka yi ta tsangwamarsu har ma ta kai ga annabi ya musu umurni a kan su bar garin Makka su tafi garin Habasha, saboda su je su bauta wa Allah a sake, domin a garin Habasha akwai sarki wanda yake adilin sarki, duk da ba musulmi ba ne, amma baya bari a cutar da wani a garinsa. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umurni su tafi wancan gari don su samu sake wajen bautan Ubangijinsu a shekara ta biyar bayan fara yi wa annabi wahayi. To shekara ta goma a wannan shekarar ce matar annabi ta rasu, babban annabi ya rasu, waɗanda suke ba da kariya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai yanzu aka wayi gari, cutarwar da ake yi wa sahabban annabi cikin garin Madina bai taƙaita kan sahabban annabi ba, ya wuce har zuwa kan annabi, don waɗanda suke ba da kwaba, suke ba da kariya annabi, yanzu sun koma ga Allah. To shine sai mushrikai suka samu dama ta cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam har ta kai su ga bin matakai da za su bi su halaka annabi, su halaka sauran sahabbansa. Da ƙarshe Allah madaukakin sarki ya musu umurni su hijira su bar garin Makka su koma garin Madina su je su ci gaba da bautawa Ubangiji, kuma suna kiran mutane zuwa ga musulunci. To anan ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ta fita daga garin Makka suna tafiya garin Madina. To shi wannan Suhaib Ar-Rumi da muke bayani kansa, ya fito daga garin Makka zai tafi garin Madina da nufin yin hijira, amsa umurnin Allah madaukakin sarki da manzansa. Sai mushrikan Makka suka yi kwamba, suka bi bayansa a guje. Yana tafiya ya waiga sai ya gansu da kibiyoyinsu da takubbansu, kuma ya san shi suka dumfaro, shi suka tinkaro, gare shi suke zuwa. Sai ya ja ya tsaya, ya juya ya fuskance su, ya ce, ya ku taron Ƙurayshawa, kar ɗayanku ya kuskure ya iso inda nake, kuma ni kun san ko ni wane ne, kun san duk cikinku ba wanda ya iya kai ni harbi da kibiya. Yanzu ina so dukanku ɗaya bayan ɗaya duk sai na ƙarar da ku da harbi, saboda na ƙware wajen harbi, ku kun san wannan. Sannan kuma duk wanda ya zo a cikinku muka yi gaba da gaba da shi, sai dai mahaifiyarsa ta haifi wani, kun san na iya faɗa da takobi. Ya ce, in buƙata kuke zuwa ga dukiyata, na bar muku dukiyar ku je ku ɗauka. Suka ce, eh, dukiyar ka dama ita ta sa muka biyo ka, saboda sanda ka shigo Makka ai baka shigo da dukiya ba, shi ba ɗan Makka ba ne. suka ce sanda ka shigo maka baka shigo da dukiya ba, duk abin da ka tara na dukiya ya tara dukiya mai yawa. Suka ce duk abin da ka tara na dukiya ai a Makka ka samu, kuma yanzu ba yadda za a yi ka tattaru dukiyar duka ka tafi ka bi Muhammadu. Sai ce ku je duk dukiyar na baku, dukiya ta kaza tana guri kaza za ku same ta, dukiya ta kaza tana guri kaza ku same ta, ina da kadara kaza a guri kaza, ina da kaza a guri kaza. Suka ce dama shine bukatar mu, kuma shi yasa na biyo ku. Yace to duk ku je ku dauka. Sai juya ya hijirarsa ya taho garin Madina. Kafin ya isa Madina labari ya iso Annabi yadda suka yi da shi da Quraishawan Makka. Yana isowa abinda Annabi ya fara gaya masa shine rabihal bai'u aba yahya, wannan kasuwancin da kai ka ci gagarumin riba, saboda shi yanzu ya zabi amsa umurnin Allah madaukakin sarki akan dukiyarsa, ya zabi ya hijira ya koma garin Madina ya je bautawa Allah a sake akan dukiyarsa. Shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace rabihal bai'u aba yahya, wannan kasuwancin da kai tabbas ka ci gagarumin riba gurin Allah madaukakin sarki. Sayyidina Uthman Allah yarda da shi sahabi ne wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya mai tarin yawa, yayi ta yin kasuwanci tsakaninsa da Ubangiji kuma ya ci riba mai tarin yawa. Lokacin da suka yi hijira daga garin Makka suka dawo Madina, mutan Makka da yake suna tsakankanin duwatsu, galibi wasu lokacin zaka ga dutse yana fidda ruwa, ruwan da dutse ke fitarwa kuma zaka ji yana da dadi, ruwa ne na musamman. To da suka dawo Madina sai ruwan Madina ya zama baya musu dadi. To amma akwai wata rijiya a cikin garin Madina da ake mata lakabi da Bi'ru Ruma. An samu riwayoyi guda biyu mabambanta na malaman tarihi dangane da Bi'ru Ruma nan. Wata riwaya ta nuna cewa Ruma sunan wani Bayahude. Ruma sunan wani Bayahude. Rijiyar mallakar sa ce. To shi yasa ake kiran rijiyar da Bi'ru Ruma. To sai ya zama Ruma wannan rijiyar tasa, ruwan rijiyar yana da dadi sosai. A Madina ba ruwan da ya kai wannan ruwan rijiyar dadi. To mutan Makka kuma suna son wannan ruwan. To shi kuma wannan Bayahude da ya kula da haka sai daga kudin farashin ruwan da za a zo a siya. Guga ɗaya in ka ji kudin da yake siyarwa sai ka kama kanka. Sai aka wayi gari da yawa daga cikin talaka ba sa iya sayar ruwan saboda ya yi tsada sosai. Ya kula da yadda ake son ruwan, kuma ruwan tabbas yana da dadi. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je ya sayi wannan rijiya ya sadaukar da ita fi sabilillah sai Allah ya bashi aljanna. Ma'ana ya kasuwanci tsakaninsa da Ubangiji. Ya ba wa Ubangiji, Ubangiji ya bashi. Ai shi ne kasuwanci. Ka bayar a baka. To wa zai sadaukar da rijiyar nan ya sayi ta ya sadaukar da ita ta zama waƙafi wa al'umma musulmi, shi kuma abin da Allah zai biya shi da shi ita ce aljanna. Sayyidina Uthman ya ce zan siya ya Rasulullah. Ya je samu Ruma Bayahude ya ce ka siyar min da rijiyar nan mana. Ruma ya ce ba ta siyarwa ba ce. Ya ce nawa ne kudinta? Sayyidina Uthman ya tambaye shi ya ce nawa ne kudinta? Ya ce rijiyar nan da ka gani fa za ta yi dirhami 10,000. Ya ce to na siya dirhami 20,000. Ya ce ban siyar ba. Ya ce na siya 30,000. Ya ce 30,000? Ya ce eh. Ya ce ban siyar ba. Ya ce to na kara ma 5,000, na siya 35,000. Ya duba ya ga 35,000 fa kuɗi ne ba kaɗan ba. Yanzu ya ce bai siyar ba zai asara. 35,000 fa a yau fa in za mu kwatanta shi da naira ya kai naira miliyan 1,200. In za a kwatanta shi da naira, naira miliyan 1,200. Wannan Bayahude ya ga biliyan ɗaya da naira miliyan ɗari biyu shi ne daidai da dirhami 35,000. To Bayahude nan sai ya ga fa idan ya ce bai yadda ba fa zai asara, kuma baya so rijiyar nan ta bar hannunsa. Sai ya ce in ka sayi rabin rijiyar a dirhami 35,000 na siyar maka. Sai ya ce na siya. da za a sayi rabin rijiya sai aka tsara cewar yanzu abin da za a yi tunda rabi na Usman ne rabi nasa to yau in Usman ya amfana da rijiyar gobe ba Yahudan nan ya amfana da rijiyar Usman yace a tafi a wannan tsari ya yadda to yau idan aka zo aka yi amfani da ruwan rijiyar tunda na Usman ne shi kuma ya sadaukar da ita fi sabilillah gobe mallakar ba Yahude ne ba wanda ya isa ya zo duk wanda zai zo sai dai ya zo da kudi to mutane sai suke dabara ranar da rijiyar take karkashin ikon Usman sai su sha su ɗebi na gobe gobe in tai ba Yahude zai fito tun farar safiya ba wanda zai zo ko mutum daya har rana ta faɗi ya ce Usman zo ka sai sauran rabi yake na haka wayar gari rijiya 24 hours ko yaushe ta zamanto fi sabilillah duk wanda yake so ya je ya sha ruwa ciki to amma wannan riwayar da wasu daga cikin malaman tarihi suka kawo cikin littattafan su an ce bata inganta ba abin da ya inganta dangane da bi'irur ruma rijiya ce tabbas sunanta bi'irur ruma ta wani cikin sahabban annabi da ya fito da kabilar banu ghifar cikin mutan madina rijiyar ta sace yana amfani da ita wajen ciyar da iyalansa yana sai da ruwanta in aka siya kudin da ya samu sai je ciyar da iyalansa wani lokaci koda ba da kuɗi ka zo ba za ka iya zuwa masa da abinci shi kuma sai baka ruwa musaya dai ayi musaya to sai ya zama lokacin da annabi ya dawo garin madina sahabbansa sun samu kansu a matsanancin yanayi musamman ta fuskan abin da za su sha na ruwa ba kowane ruwa suke iya sha ba yanayin madina bai dace da su ba sun fi son ruwan ruma saboda ruwa ne mai daɗi su kuma sun fito daga makka galibin ruwan garin makka mai daɗi ne ai akwai ruwan zamzam ma a garin makka to galibi suna shan zamzam ko ba su sha zamzam ba ruwan makka mai daɗi ne amma da suka zo madina sai aka samu akasin haka ruwan da ya fi musu daɗi shi ne ruwan ruma ka san wani lokaci in ruwa bai karɓi mutum ba har yakan haɗu da jinya iri-iri to shi ne annabi ya tausaya wa bayin Allah nan sahabbansa to shi ne yake tambaya cikin sahabbansa waye zai sayi wannan rijiya ta ruma Allah maɗaukakin sarki ya bashi aljanna a madadinta sayyidina Usman ya ji labari baya nan ma san da annabi ya faɗi wannan labari ya iske shi sai ya je samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah zan sayi wannan rijiya kafin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mai rijiyar ya nemi annabi ya nemi ya sadaukar da rijiyar fi sabilillah shi wannan ɗan ƙabilar banu ghifar mun ce sahabi ne sai ce ya rasulullah wannan rijiyar da ka gani banda ita ba wani abu da na mallaka na ci da iyalaina da ita nake ci da iyalaina to sai annabi ya tallata cikin sahabbansa kan cewar waye zai sayi rijiyar sai Allah ya bashi aljanna a madadinta to shine sayyidina Uthman ya ji labari sai ya tafi ya je samu wannan dan kabilar banu ghifar din ya nemi ya sayar masa da rijiyar sai ya sayar masa dirhami 35,000 to shine sai sadaukar da rijiyar fi sabilillahi ake shan ruwa cikin wannan rijiya din to shine aka ce wannan kasuwanci na sayyidina Uthman yayi gagarumar riba a ciki to haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo cikin garin madina yana so ya gina masallacinsa to inda taguwar annabi ta kwanta anan ne location din da ake so a gina masallacin dan taguwar da ta shigo duk kofar gidan mutanen da taguwar ta wuce annabi sai a ce annabi zo nan ka sauka ka zo nan ka sauka ka gina masallacinka ka gina gidanka sai ya ce ku barta ai an umurce ta waye umurce ta Ubangiji kenan sai inda ta je ta kwanta anan ne za a gina masallacin annabi anan ne kuma za a gina gidan annabi ana tafi har aka je filin wasu ƴan wata kabila cikin kabilan mutan Madina sai ta kwanta a filin annabi ya ce to ta iso gurin ina masu filin nan ku sayar mana da filin suka ce ya rasulullah mun ba da shi fi sabilillahi Allah ya saya da aljanna to shine sai aka gina masallacin annabi ba tare da an biya ko da dirhami guda ba to annabi haka lokacin da ya zo fita yakin Tabuka sayyidina Uthman annabi ya ce duk wanda ya shirya mayakan da za su tafi Tabuka Allah zai ba shi tukuicin aljanna sayyidina Uthman ya shirya mayaka 100 wata riwaya tace mayaka 1000 mayaka 1000 yazo musu da guzurin da za su rike safi da shi yaki da dabbobin da za su hau da guzurin da za su barwa iyalansu da makaman da za su rike ba mayaki daya ba ba biyu ba mayaka 1000 annabi sallallahu alaihi wasallam yace wajaban aljannata wajaba gare ka ya Uthman sayyidina Uthman bai tsaya iya nan ba yazo da dirhami 1000 ya jefa kan cinya annabi annabi ya daga ya ga tsagoron kudi yace kai ma barra Uthmana ma amila ba'da al-yawm daga yau duk abin da Uthman yayi ba zai cutar da shi a addini ba an bashi lasisi an bashi garanti ya aikata duk abin da ya ga dama ba zai cutar da shi ba sayyidina Uthman yayi ta kasuwanci tsakaninsa da ubangiji har a zamanin sayyidina Abubakar Allah ya dade shi akwai lokacin da aka yunwa zamanin sayyidina Abubakar kwayan hatsi kwayan alkama abinda za a ci yafi karfin kowa gashi kana da kudi a hannunka amma babu abinci a kasuwa mutane suka kwana suka wuni ba abinci washe gari aka zo gurin khalifa sayyidina Abubakar ana koka masa matsanancin yanayi da ake ciki babu wani abu da zai yi na sassauta musu wannan radadi da suke ciki na yunwa ga kudi a hannun mutane ba abinci ba wata dabara sayyidina Abubakar yace ku je ku yi ta roƙon Allah ai hakuri insha Allah Allah zai kawo mafita sun yi haka ba a dau lokaci ba sai aka ji raƙuma sun shigo cikin garin Madina raƙuma 1000 sun shigo cikin garin Madina kowane raƙumi yana dauke da abinci mai tarin yawa yana dauke da buhuhuna masu tarin yawa da bai gaza buhu 10 ba na abinci na sihinta su sha'ir dama irin su ake nikawa ayi su gurasa ayi biredi dama galibi shine abincin su sun shigo suna dauke da abinci mai yawa basu zame ko ina ba sai kofar gidan sayyidina Uthman nan yan kasuwan garin Madina suka yi ta a kofar gidan sayyidina Uthman saboda sun san dan kasuwa ne sun fahimci cewa wannan abinci fa nasararwa ne kaman zai sararwa yan kasuwa ne saboda abinci ne mai yawa a ce raƙuma 1000 kowane raƙumi yana dauke da buhun da bai gaza 10 ba ai kaga ba abinci kaɗan bane wannan suka yi cincirundo yan kasuwa kowa ya zo da garin kuɗinsa yana so ya sara ya je ya kai kasuwa a sayarwa al'umma a samu abinci shi kuma ya ci riba suka zo gurin sayyidina Uthman ya fito ga raƙuma nan sun yi layi kowane raƙumi yana dauke da buhunan abinci suka ce nawa zai siyar musu yace su faɗa nawa suke so ya siyar musu ka zan wani lokaci in zaka taya gurin dan kasuwa nawa kudin wannan sai yace kai nawa ka siya to haka suka yi da sayyidina Uthman nawa zai siyar musu yace su faɗa nawa suke ga za su iya saya suka ce za su sayi kowane abu da yazo da shi dirhami ɗaya za su bashi riban dirhami kenan za su ninka masa idan buhun nan dirhami 10 yake gurin sayyidina Uthman su za su sayi kowane buhu dirhami 20 kenan duk dirhami ɗaya za su ninka masa dirhami duk dirhami ɗaya za su bashi riban dirhami sayyidina Uthman yace kai ya kasa an saya sama da haka suka ce to duk dirhami ɗaya za mu baka dirhami 2 kenan za su ninka masa sau 2 yace ya kasa an siya sama da haka suka ce to duk dirhami ɗaya za su bashi riban dirhami 3 yanzu in buhu ɗaya dirhami 1000 ake sai da buhu ɗaya su yanzu a buhu ɗaya za su sayi dirhami 1000 za su saye shi dirhami 4000 an gane lissafi tunda duk dirhami ɗaya za su bashi riban dirhami 3 yanzu in buhu ɗaya dirhami 1000 ake siyarwa su za su bashi kowane buhu ɗaya a dirhami 4000 yace ya kasa an siya sama da haka suka ce to duk dirhami ɗaya za su bashi dirhami 5 a dirhami ɗaya za su bashi riban dirhami 5 yace ya kasa an siya sama da haka suka ce wayi ya siya sama da haka suka ce su dai a iya sanin su a garin Madina babu wani dan kasuwan da yafi su kuma ba su san wani dan kasuwan da zai iya saya sama da yadda suka siya ba ya gaya musu wani dan kasuwa ne haka ya saya sama da yadda suka siya yace Allah ya siya sama da yadda kuka siya Allah ya sai kowane dirhami ɗaya da dirhami 10 saboda ya ce man jaa bil hasanati
man jaa bil hasanati falahu man jaa bil hasanati falahu ashru amsaluha وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
wannan aya tana cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki yace man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawa guda daya za a bashi kwatankwacinta har sau 10 ka zo kai sadakan naira 100 to za a baka kwatankwacin naira 100 na har sau 10 sai a wayi gari kaman kai sadakan naira 1000 to shi yanzu duk dirhami ɗaya in yayi sadakan sa Allah zai bashi kwatankwacin sa har sau 10 su kuma sun bashi sau 5 ne fa yace to shi riba Allah ta fi masa saboda Allah ya siya har sau 10 yanzu in buhu daya 1000 ta shi gurin Usman to Allah ya sai buhu daya a 10,000 tunda buhu daya in ka ciyar fi sabilillahi kudin sa dirhami 1000 ne to Allah zai baka dirhami 10,000 zai ninninka maka har sau 10 falahu ashru amsalha yana da kwatankwacin kyakkyawa kwaya daya nan da yazo da shi har sau 10 to sayyidina Usman sai ya ce wannan abinci da raquman sa suka shigo da shi duka a raba mutanen Madina buhu dubu nawa duka aka raba mutan Madina yace raquman kuma duka a yanka a basu nama kowa yayi miya kowa yayi farfesu a gida aka kwana cikin walwala a garin Madina duka raquman ba a bar raqumi ko daya ba abincin ba abin da aka shiga da shi gidan Sayyidina Usman saboda yana so ya samu gagarumar riba gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka rayuwar sahabbai take idan ka duba zaka ga fafutukar su kaikawan su ribar da za su ci gurin Ubangiji ba ribar da za su ci a duniya ba to su waɗannan munafukan ribar duniya suke dubawa shi yasa Allah madaukakin sarki yace fama rabi hatta tijaratuhu kasuwancin su da suka yi ba su yi riba ba inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala sabanin sahabban annabi duk wanda zai kasuwanci tsakanin sa da Ubangiji sai ya fita da gagarumar riba akwai wani balaraben kauye da ya karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fita yakin khaybara wannan balaraben kauyen bai dade da karban musulunci ba annabi ya tafi yakin khaybara da aka je aka yi yaki karon farko aka samu ganima da aka zo sai annabi ya raba ganima wannan balaraben kauye baya na ya tafi biyan bukatarsa aka raba sai aka ce wannan nawa ne har aka zo kan shi wannan balaraben kauyen aka ce wannan nasa sai aka ajiye masa bayan ya dawo sai aka ce ai an raba ganima da zubarka nan ga kasanka nan annabi ya ce a baka sai ya karba sai ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kun san balaraben kauye wayewarsa kadan ne da yaje sai ya ce ma hadha ya muhammad ya muhammad me wannan sai annabi ya ce ganima ce da aka samu aka raba wannan kasanka sai ya ce ma ala hadhat tabatuka ba dan ka bani wannan nabika ba dan ka bani wannan na shiga musulunci ba yace na shiga musulunci ne dan a dake ni anan in shiga aljanna annabi ya ce inda gaske yake to Allah zai cika masa burinsa to baya ga nan sai aka sake fita yaki karo na biyu ba a dade ba sai aka dake shi a inda ya nuna aka zo wa annabi da shi sai gashi inda ya nuna wa annabi an dake shi kuma ya mutu annabi ya ce yana aljanna to haka idan kana duba rayuwar bayin Allah nan zaka ga su kasuwancin suna yin sa 100% tsakanin su da Ubangiji duk abin da za su bayar sun san za su fita da riba mu kuma a yau mutum sai ya auna ya lissafa ya lissafo yana ga in ya bayar ma fa kaman shi asara fa yi sai ya duba ya duba sai ya dauko wata naira 50 da ta dan yage ta dan yaku ne sai ya ce fi sabilillahi gashi to su kuma ba wannan kallon suke yi wa kasuwanci tsakanin su da Ubangiji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo fi sabilillahi sayyidina Umar ya je raba dukiyarsa ko gida biyu ya kawo ya ce yau kan nakura kowa har Abubakar duk yanda Abubakar yake cewa ciyarwa yau ba zai kai ni ba amma dai bari in zauna in ga da wace Abubakar zai zo dan sanda sayyidina Umar ya je da dukiyar annabi ya ganta dukiya ce mai tarin yawa yayi mamaki yace Umar iyalanka ka bar musu wani abu kuwa yace ina bar musu irin ta kenan raba ta biyu ya dauko yayya dauko rabi ya kawo wani ba zai iya ciran 1% a dukiyarsa yayi aikin Allah da shi ba shi kuma Umar zai iya raba dukiyarsa gida biyu ya je kai rabi sannan ko ba wani hamshakin mai kudi bane Umar akwai dai rufin asiri dan kasuwa ne normal dan kasuwa amma ba cikin masu dukiyar sahabbai Sayyidina Abubakar Sayyidina Umar ya zauna ya ga da wacce zai zo can sai ga Abubakar ya tawo da dukiya wacce ta ninka ta Umar ninkin ba ninkin Annabi ya ga dukiya mai tarin yawa ya ce Abubakar me ka bar wa iyalanka yace na bar musu Allah da manzansa Sayyidina Umar ya ce kai Abubakar ya mun fintin ka wallahi bazan ƙara gasa da shi ba daga yau ya mun wuya hadda kafafuwa to su ne sahabban annabi waɗanda suka yi kasuwanci tsakaninsu da Ubangiji kuma suka ci riba amma waɗannan munafukan su ba su yi wannan kasuwancin ba shine Allah ya ce fa ma rabihat tijaratu kasuwancin nan da suka yi su waɗannan munafukai ba su yi riba cikin ta ba wa ma kanu muhtadina kuma ba su zamanto shiryayyu ba sai Allah madaukakin sarki ya ce aya ta gaba
mataluhum kamathalil ladhi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umiyun fahum la yarji'un
to yanzu misali ne Allah madaukakin sarki zai kawo mana na waɗannan munafukan a can bayan ya gama bayyano mana siffofinsu siffofi ne Allah madaukakin sarki ya bayyana mana na munafukan nan kusan guda goma a ayoyin da muka yi ta karantawa a baya tun daga wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir har zuwa ƙarshe ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda duka siffofin munafukai ne Allah yake ta zubo mana Allah yake ta zubo mana yanzu ayar da muka gama karanta ta ƙarshen nan akwai siffar da Allah ya yi isharar ta cikin siffofin munafukai ita ce su maslahar duniya suke kallo mun gane wannan bayani kawai in sun tashi su maslahar duniya suke kallo lahira ba ita bace gaban su shi yasa Allah ya ce fa ma rabihat tijaratuhu kasuwancin su ba su yi riba ba saboda su kasuwancin su duniya ce ba lahira bace a gaban su to kai musulmi kai mumini ba a so hannunka ya zama duniya alhali a yau kuma hannun mutane duniya da yawa daga cikin musulmai zaka tarar mutum in ya fita tun farar safiya yana can yana fadi tashi yana fafutukar yadda zai tara abun duniya wanin ma zaka tarar ya tara amma bai zauna ya huta ba amma fa a cikin sati daya ba shi da minti 30 da zai je fafutukar fahimta addininsa ya zai iya gyara addininsa a sati daya ya ware minti 30 ba shi da wannan lokaci amma zai iya fita maka shago tun karfe 9 na safe har karfe 6 da wannan lokaci sai gari ya fara duhu magariba ya koma gida ya gaji ya ci abinci an yi isha ya kwanta gobe ma haka zai fita jibi ma haka gata ma haka da haka rayuwar take karewa yana nan yana ta bauta wa duniya yana ta tara ta lahirar safa ba ta da rabo ba ta da kaso wani zaka ga wallahi ko sallah bai iya ba wani fatiha wannan ba zai iya karanta maka ba kuma dan musulmi ne an haife shi cikin musulunci gaba da baya musulmi mahaifinsa mahaifiyarsa kakansa na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar duk musulmai amma Allah ba zai iya karanta maka fatiha ba kuskure ba fatiha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to wannan siffa ce irin siffofin munafukai wanda hannunsu ita ce duniya lahira ba ta gabansu shi yasa Allah madaukakin sarki ce fa ma rabihat tijaratu kasuwancin su bai yi riba ba su ci riba ba cikin kasuwancin su to anan ayoyin nan da zamu karanta anan gaba Allah madaukakin sarki zai buga misali da yanayin waɗannan mutane munafukai misalin da kowa ya kalle shi zai fahimci cewa waɗannan munafukan sun tafka babba asara a rayuwarsu saboda haka mutum yayi taka tsantsan kar ya zamanto ya afka cikin su ba afkawa ma na kafirci na zuci ba hatta siffanta da siffofi irin nasu koda kai babu kafirci tattare da kai kai mumini ne kowa san mumini ne kuma kai ma ka san mumini ne Allah ma ya san cewa kai mumini ne amma tare da haka ba a so ka siffanta da wata siffa irin tasu a ayyuka na fili inda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa ayoyin su guda uku ne wani hadisi alamomin su guda hudu ne na farko in suka yi magana sai su yi ƙarya idan aka amince musu sai su yi ha'inci in suka yi alƙawari sai su saba idan aka yi husuma da su sai su bijire su taurin kai ce wallahi shi ko sama da ƙasa za ta haɗu wallahi ba zai yarda ba bai ga uban da zai bashi hakuri ba bai ga ɗabi'a ce ta munafikai idan aka yi husuma shi ba wanda zai ragawa ba wanda zai ɗagawa ƙafa ba wanda zai gaya masa ya ji wannan duka ɗabi'u ne siffofi ne na munafukai to a cikin ayoyin nan da muka karanta mun samu siffofi daban-daban har guda goma galibi in mun zo ƙarshen aya mukan yi ƙoƙarin ishara bisa ga wannan siffa da wannan munafiki ya siffanta da ita ko waɗannan munafukai suka siffanta da ita to anan Allah maɗaukakin sarki zai mana kwatance ne Allah ya iya kwatance subhanahu wa ta'ala yace mathaluhum kamathalil ladhi istawqada naran فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وأنهم منافقين مثال سو كتنكوتين سو تمكر متمن ده كنا وتاني كمثل الذي استوقد نارا كمر متمن ده كورا وتاني ينا تكن ده سيكون وتا يورا وتا فلما أضاءت ما حوله يا إن ده وأنهم متمن ده كنا ya haska abubuwan da suke kusa da shi duk wani abu da yake abun tsoro ya riga ya ga gurin ya gane cewa ta can zan iya fuskantar kalubale ta can innabi na san babu matsala zan iya zama in huta in naga dama ma zan iya kwanciya in huta amma ta can in na kwanta wani abu mai hatsari ya zo ya mun illa saboda me hasken da yake gani ya haskaka masa kewayensa ya haskaka masa inda yake ya gane guraren da in ya zauna a gurin akwai matsala guraren da in ya zauna gurin ba matsala shine falamma adaat ma haulahu yayin da wannan wuta da ya kunna ya haskaka masa kewayensa ذهب الله بنورهم سي الله يتفي ده wannan hasken nasu hasken munafukan kenan watarakahum fi dhulumatin la yusiruna sai Allah madaukakin sarki ya bar su cikin duhu ba daya ba ba biyu ba duhu masu tarin yawa duhu bayan duhu la yusiruna bas sa gani duhu na farko duhun dare tunda a cikin dare ne ai ake kunna wuta dan aga haske duhu na biyu duhun gajimare ka san idan babu farin wata gajibare sai kaga shi ma kansa yana karawa gari duhu duhu na uku duhun ruwan sama ya kwace mamakon ruwan sama ko walkiya babu sai kuma duhu na hudu duhun da da kana cikin haske idan ya tafi zaka ga duhun yafi yawa sabanin wanda da ma ya saba da duhu wannan yana cikin duhu sai hasken ya dauke to zaka ga duhun yafi ninkuwa ninkin ba ninkin to wannan wani irin kwatance ne Allah madaukakin sarki yake so yayi a wannan gabar lokaci ba zai ba mu dama mu fito da bayani kan wannan kwatance na ubangiji ba zamu jinkirta sai Allah madaukakin sarki ya kai mu haduwa ta gaba wato in Allah kai mu gobe abubuwan da muka karanta na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya karbi wannan karatu da muka yi ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu a wannan wata mai alfarma masu bukatu na alkhairi a cikin mu ya ubangiji ka biya musu bukatunsu waɗanda suke da damuwoyi ya ubangiji ka yaye musu damuwoyinsu Allah ka datar da mu da datarwanka ka sanya ƙarshen maganarmu ya zanto la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر اعمالنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله 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 الله